الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شيدة قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة ناده كرى دبو ديا دليو حدود أربعين دبيو wanda yazo daidai da 18 ga watan hudu a Gregorian calendar 2021 dan ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin Alhaji Abubakar Yaya Arabi wanda aka fi sani da masallacin Miyati a nan cikin fadar jihar Gombe a nan anguwar Bolari idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul Ma'ida kuma mun kwana akan number aya ta hudu zamu tashi kan number aya ta biyar insha Allah ta'ala alrama mai Allah yace
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim al-yawma uhilla lakum at-tayyibat وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهم محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين
Allah subhanahu wa ta'ala yace al-yawma uhilla lakum at-tayyibat ayau dai na halatta muku dukkanin abin da yake daddada wanda yake kuma na halal wanda baya cutar da ku a gangan jikinku kuma baya cutar da ku a cikin ainihin wato hankalinku da kwakwalwarku muka ce kalmar at-tayyibat tana nufin dukkanin dangin abinci ko abin sha wanda bashi da illa guda biyu illa ta farko shine bahi da illa wajen cutar da mutum a gangan jikin shi illa na biyu kuma bahi da illa wajen cutar da mutum a cikin hankalin shi da kwakwalwar shi dukkanin abinci ko abin shan da ya cika waɗannan sharuɗan guda biyu to lalle halal ne in ji Allah subhanahu wata'ala haka kuma idan ya saba waɗannan sharuɗa guda biyu to ya zamanto haramu da wannan ne aka haramta shan taba saboda taba tana cutar da mutum a cikin gangan jikin shi to dukkanin abun kuma da zai cutar da kai a gangan jikinka haramun ne kai mu'amala da shi duk da ba aya ce ta sauka ta ce ya ayyuhal ladina amanu kar ku sha taba ba ba wata aya da take kar a sha taba amma wannan formulan aka yi aiki da ita wajen haramta ta saboda me saboda tana cutar da mutum a cikin gangan jikin shi to ba ita ba duk wani dangin abinci ko abin sha da dan adam zai mu'amala da shi matukar yana daukar wannan matsalolin guda biyu to dole ne ya hakura da shi Allah bai halatta masa mu'amala da wannan abun ba dan haka al-yawma uhilla lakum at-tayyibat a yau muka halatta muku dukkanin abin da yake dadada da kuma abin da yake na halal da kuma abin da baya cutarwa Allah ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum haka nan kuma abincin wadanda aka ba wa littafi halal ne a gare ku wa ta'amukum hillul lahum haka kuma abincin ku halal ne a gare su malamai suka ce dukkanin malamai kusan sun tafi akan abin da ake nufi da ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum ana nufin zaba'ihum wato abubuwan da suka yanka da hannunsu wato yankan su ya halatta gare ku ku al'ummar musulmi. Wannan shine kusan ittifaqi ne na malamai akan cewa abinda wannan aya take nufi kenan. To amma idan an ce kalmar ta'am, wato tana daukar ma'anoni ko kuma abubuwa guda uku. Na farko dai sune zaba'ih, abubuwan da su ahlul kitabi suka yanka, yahudu ko nasara, ma'ana yahudawa ko kuma kristoci. Na biyu yana daukar abin da suka sarrafa da hannunsu, cincin ne, tuwo ne, miya ce da sauransu, abubuwan da suka sarrafa suka yi ainihin wato aiwatar da shi da hannunsu. Na uku shine abin da su suka mallake shi ta hanyar saya amma ba su suka sarrafa ba, lemu, ayaba, gwanda, minerals da dai shauran wasu abubuwa waɗanda ba su suka sarrafa shi ba, saya suka yi suka danka muku ko sayansa kuka yi a hannunsu. To shin tsakanin zaba'ih da kuma ma ajrau alaihi hilatuhum, abinda dabarbarunsu da iyawarsu suka aiwatar a kansa, suka gina shi, suka tsara shi a matsayin abinci, da kuma abinda ba su suka yi shi ba, saya suka yi ko mallakarsa suka yi kamar yadda kowa zai je ya saya ya mallaka, shin wanne ake nufi cewa Allah madaukakin sarki ya halatta shi mu ci a gurinsu? To na farko dai zaba'ih, wato abubuwan da suka yanka, wannan kai tsaye ittifaqi ne na malamai cewa duk abin da ahlul kitabi suka yanka, yahudu ko nasara, wannan ya halatta mu ci. Wannan shine doguwar maganganun da al-imam ibn kathir yayi da al-imam ainihin wato mustafa al-adawi a cikin wannan tafsir da muke karantawa, ya kawo atharai da maganganun malamai da hadisai ingantattu wanda babu bukatar sai mun yi ta koro su, saboda in muka ce za mu koro su za mu kusan kwana uku ko hudu akan wannan ayar ba mu wuce ba. Saboda haka muka rairayo iyakun kan ganin da malamai suka yi domin mu ba da asalin sakon kawai a wuce ba tare da an bi waɗannan abubuwan ba. Wa man sha'a tafsir, wanda yake bukatar dogon bayani da kuma bincike, fal yuraji fi hadha alkitab alladhi naqra'u, ya koma wannan littafi da muke tafsirin sa, hina sahihu tafsir ibn kathir na al-imam al-mustafa al-adawi, Allah ya masa rahama. To wannan shine, dan haka suka ce na farko zaba'ih ake nufi. To zaba'ih din su ma sun kasu kashi uku. Zaba'ih, abubuwan da suka yanka, akwai abin da suka yanka wanda a addinin su da addinin mu ya halatta mu ci wannan abu. Misali su yanka rago, ko su yanka tinkiya, ko su yanka sa, ko su yanka tauri, ko su yanka ainihin wato raƙumi ko wani a makamancin haka. To wannan kai tsaye shi ma malamai suka ce in shi ne ba matsala an halatta. Akwai kuma zaba'ih, abubuwan da su a littafin su halal ne amma mu a littafin mu haramun ne. Na fata an fahimta. To idan suka yanka irin wannan abun, to nan ma ba za mu ci ba. Saboda me? Saboda mu littafin mu ya haramta mana cin wannan abun, ko da yake su littafin su ya halatta musu. Dan aka yanka shi ba zai zamanto dalili na ya halatta mana ba, saboda a littafin mu Allah bai halatta mana ba. Abu na uku shine abin da ya zamanto haramun ne a littafin su kuma haramun ne a littafin mu. Misali su yanka alade, kaga ai alade haramun ne a gurin mu musulmi, sannan kuma haramun ne a gurin su kansu, haka ne ko? To kaga anan idan suka yanka alade, yanka shi ba zai halattar da shi gare mu ba, kamar yadda su ma ko sun yanka bale ba zai halattar da su gare su ba. Wani zai tambaya, to menene abinda ya halatta a littafin mu amma su bai halatta a littafin su ba? Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin Alkur'ani, yace wa alal ladina hadu harramna kullu zizukum, wa alal ladina hadu, waɗanda suka zamanto yahudawa, harramna kullu zizukum, mun haramta musu duk abu ma'abocin farce. Malamai suka ce abu ma'abocin farce ya shafi abu guda biyu, ko dai ya zamanto tsuntsayen da suke da faratu kamar kaza, in ka kalli yatsunta tana da menene? Tana da farce. Kamar agwagwa, in kika kalli yatsunta suna da menene? Suna da farce. Kamar tattabaru, in kika kalli yatsunsu suna da menene? Suna da faratu. To waɗannan dangin dabbobi haramun ne a gurin ahlul kitabi, amma mu haramun ne a gurin mu? Ba haramun bane. Da haka to in sun yanka wannan dabbobin, to mu ya halatta muci koda yake su a littafin su Allah ya haramta musu. An fahimci magana da kyau ko? Saboda haka wannan shine dangin abin da an halatta mana mu a littafin mu, amma su a littafin su an haramta musu. Dan haka in sun yanka mu tun da halal ne a littafin mu za mu ci, amma su ba za su ci ba ko sun yanka, saboda su a littafin su haramun ne. Haka kuma abin da yake haramun ne mu a littafin mu, haka su kamar alhanzir, kamar yadda na bada misali da shi, ko sun yanka ba za mu ci ba, ba za su ci ba, domin da mu da su duka an haramta mana cin menene? Cin alade. To wannan shine abin da malamai suka ce koda dhaba'ih, abubuwan da suka yanka, to sai an tsaya an kalli waɗannan abubuwan guda uku. Idan abin da suka yanka halal ne a gare mu, haka kuma halal ne a gare su, kai tsaye za mu ci wannan abu. Idan abin da suka yanka halal ne a gare mu amma haramun ne a gurin su, kai tsaye za mu ci wannan abu. Idan abin da suka yanka halal ne, abin nan haramun ne a gurin mu kuma haramun ne a gurin su, to nan ba za mu ci ba. An gane magana da kyau ko? To wannan shine bangare na farko. To sai mu dawo bangaren nau'ukan abinci kuma guda biyu. Shine abin da suka sarrafa shi da ainihin wato hannun su, suka yi shi da hannun su, da kuma abin da suka mallake shi ba su suka sarrafa ba. Abin da suka yi da hannun su, misali ba Yahude ko Kirista yayi cincin, ko yayi kuli-kuli, ko kuma yayi masa, ko ta tuka tuwo, ko tayi dan wake, ko tayi alala, ko ayi jalof da fadika kenan ko, in ji Hausawa. To shin ya halatta mutu wannan? To anan ne aka samu sabanin malamai. Malamai da yawa suka tafi akan cewa bai halatta mutu ba, suka ce domin a matsayin su na ba musulmi ba, suna iya yin amfani da wani abu wanda mu musulunci mu bai yarda ai amfani da shi wajen sarrafa abincin. Ina fata an fahimta. Suna iya sa kitsan alade ko wani abu makamancin haka wajen sarrafa shi. Fiyasa zaki ga da ke Allah yana da hikima, fiyasa zaki ga abinci da yawa wanda ake kawo shi daga kasashen arna da Turai, zaki ga ana zarge-zargen cewa ana yin sa da wani nau'in abin da musulunci bai halatta mana mu amfani da shi ba. Haka ne ko ba haka ba? Zaki ga ana cewa minerals akwai kitsan alade a ciki, wane ne akwai wane ne a ciki, magi ana sa wane ne a ciki, kaza 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 kaza. To wannan shine dalilin da yasa malamai da yawa suka tafi akan cewa lalle dukkanin abin da su suka sarrafa shi da hannunsu, to in har akwai wani abinci da zaka ci ban da shi, to gaskiya ka guje shi, shine abin da yazi, abin da malamai suka tafi akai kenan. Sai nau'in abinci na uku shine abin da suka mallaka ba su suka sarrafa ba. Ba Yahude ya baka lemo, ko ba Kirista ya baka ainihin wato ayaba, ko ya baka mangwaro, ko ya baki kankana, ko wani abu daga cikin nau'ukan abincin da ba ki da hannu wajen sarrafa shi, to anan malamai suka ce shi ma kai tsaye zaka iya karɓa, zaka yi amfani da shi. An gane magana da kyau ko? To wani zai yi mamaki ya ce malam yanzu yankan su kuma ya halatta? Kwarai da gaske, kwarai da gaske ya halatta. Idan suka yi yanka mu ci, inda kaɗai malamai suka yi tsawa suka ce sai idan yankan nan an yi a gabanka, kuma kaji an kira sunan wani Allah wajen yankawar, to anan ba za ka ci ba. Amma in ba a gabanka aka yi ba, aka yanka ba Yahude ko Kirista ya yi yankan nama ya aiko maka gida, ko ya aika miki aikuna matsayin makwabciyarsa ko makwabcinki, babu laifi ki karɓa ki ci. Wannan shine kai tsaye abin da Allah Madaukakin Sarki yake nuna mana. Amma idan misali aka kururuta sunan wani Allah, shine ayar da muka gaba tafsirin ta kwana biyu da suka wuce, cewa ma uhilla bihi li ghairillah, ko ma uhilla li ghairillah bihi, dukkanin abin da aka kururuta sunan wani Allah wajen yanka shi, to nan kan kai tsaye ba za mu yi amfani da shi ba, tunda mun ji mun gani cewa ga yadda aka yanka abin. Amma in ba haka ba, in dai suka yi yanka suka kawo, to shikenan ya halatta ka karba ka ainihin wato ci. Ina fata an fahimta. Shine maganar cewa wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. To malamai suka ce idan an ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum, abincin waɗanda aka ba wa littafi halal ne a gare ku kamar yadda muka yi wannan rarraban, to menene hikimar kuma a ce abincin ku halal ne gare su? Me hikimar wannan? ai su ba su da wata halal ba su da wata haram me amfanin a ce abincin da su suka bamu abin da muka ba su halal ne su ci sai malamai suka ce maganganu ne guda biyu magana ta farko ana nuna muku halaccin kuma ku dauki kyauta ku ba su shine ma'anar wa ta'amukum hillun lahum ma'ana ya halatta kai ma ka dauki kyauta ko kai yanka ka bawa bai hude naman ko kai abinci ka tura masa ko wani a makamancin haka wannan an nuna maka ya halatta kai ma ka dauki kyauta ka bashi kamar yanda ya halatta ya dauki kyauta ya ainihin wato baka abu na biyu suka ce wannan sai ya nuna mana kuma har ilau annal kuffara mukhatabuna bi furu'i shari'a lalle kenan ashe kafirai ana magana da su akan dukkanin abin da ya shafi rassa na shari'a kamar yadda Allah ya umarce mu mu yi sallah haka Allah ya umarce su su yi sallah kamar yadda Allah ya halitta ya umarce mu yi azumi haka Allah ya umarce su su yi azumi kamar yadda Allah ya umarce mu yi aikin haji haka Allah ya umarce su su yi sai dai kawai mu daga mun yi kai tsaye Allah na karba ya ba mu lada su kuma ko da sun yi ba zai samu shiga ba sai bayan sun yi kalmar shahada an gane magana da kyau ko bambancin kenan amma dai lalle wato su annahum mukhatabuna bi furu'i shari'a menene hujjar ma'anan alaramma Allah yace ma salakakum fi saqar
qalu lam naku minal musallin wa lam naku nud'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadhibu biyawmiddin hatta atana al-yaqin
Allah subhanahu wa ta'ala yace gobe kiyama zai tambaye su ma salakakum fi saqar me ya shigar da ku cikin mutar saqara qalu kafirihi su budu baki su ce lam naku minal musallina ba mu kasance cikin masu yin sallah ba kaga kenan ashe an umarce su da yin sallah amma ba su yi ba to tunda ba su yi ba to Allah zai kama su da wannan kin yin sallah kaga ashe kenan annal kuffara mukhatabuna bi furu'i shari'a lalle kafirai magana da duk ake mana ta mu aikata shari'ar Allah mu gudanar da musulunci to su ma da su ake shine ma'anar wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum abincin ku halal ne gare su abincin su halal ne gare ku saboda haka lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin kuma ba mu kasance muna ciyar da miskinai ba kaga kenan yadda aka umarce mu ciyar da miskinai haka su ma aka umarce su wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idina mun kasance muna kutsawa cikin rayuwa tare da masu kutsawa wa kunna nukadhibu bi yawmiddin mun kasance muna ƙaryatawa da ranar tashin alkiyama kaga kenan yadda aka umarce mu gaskata kiyama haka su ma aka umarce su su gaskata kiyama dan haka duk abinda suka saba dan riga abinda Allah ya mana umarni Allah zai kama su da shi shine wa kunna nukadhibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin har san da yaqini yazo mana menene yaqini anan malamai suka ce ana fassara guda biyu ko dai hatta atana al-yaqin hatta atana al-maut har san da mutuwa ta zo mana muka mutu ba imani ko kuma hatta atana al-yaqin har san da muka ga wutar jahannama ga ta karara ba wai labari ba sannan sai muka gane cewa ashe da mun yi abin da ya kamata da haka ba za ta same mu ba Allah ya ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina ceton masu ceto a wannan rana ba zai musu amfanin komai ba an gane magana da kyau ko saboda haka wannan sai nuna mana ashe kenan abincin su halal ne gare mu abincin mu halal ne gare su amma tare da bin wancan classification din da muka riga muka yi ubangiji subhanahu wataala yace wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanati minal ladina utul kitaba min qablikum idha ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidhi akhdan Allah yace wal muhsanatu minal mu'minati da kuma katangaggun mata saraitattun mata daga cikin waɗanda suke muminai wal muhsanatu minal ladina utul kitab haka kuma da kwararru da katangaggun mata daga cikin waɗanda aka bawa min littafi min qablikum kafin ku idza ataytumuhunna ujurahunna idan kun ba su ainihin wato ladaddakin su ma'ana sadaqin su muhsinina kuna masu ainihin wato katangaggu kudin ma ma'ana yadda suka zama katangaggu daga zina daga duk wani abu to kuma ku zama katangaggu daga zina da duk wani abu ghaira musafihina ba kuna ainihin wato mazinata ba ma'ana ba zina zaku da su ba wala mutakhidhi akhdan ba kuma kuna rikarsu a matsayin daduro ba ma'ana aure kuke niyya kuna nufin ku nemin su ne tsakanin ku da Allah ba wai kuna nufin ku kusance su domin yin fasikanci da lalata da su ba to da Allah madaukakin sarki yace wal muhsanatu minal mu'minat wato da katangaggun mata daga cikin mu'minai wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum da kuma katangaggun mata daga cikin wadanda suka zo kafin ku malaman suka ce al muhsanat minal mu'minat da al muhsanat min alladhina utul kitaba min qablikum kaza ukuni akwai inda Allah madaukakin sarki yake nufin al muhsanat ay zawatil azwaj wadanda suke da mazaji a cikin matan ahlul kitab akwai kuma inda Allah madaukakin sarki yake nufi da al muhsanat wato yantattun mata ba wai ainihin wato menene ba wato ba bayi ba ba bayi ba wannan kuma anan gurin Allah yana nufin al-muhsanat wato waɗanda suka katange kansu daga yin zina to wanne Allah yake nufi anan cewa Allah ya halatta mana auren katangaggun mata daga cikin mu'minai da kuma katangaggun mata daga cikin ainihin wato ahlul kitab da daidai Allah ba yana nufin auri matan da suke da mazaje ba ba wannan Allah yake nufi ba duk da cewa a cikin al-Qur'ani ya kira al-muhsanatu da ma'anar zawatul azwaj waɗanda suke da mazaji ku daɗai ba haka Allah yake nufi ba amma waɗannan guda biyu su ne malamai suka ce shi ake nufi ya zamanto katangaggiya ce ma'ana ya ce ba baiwa ba ya zama katangaggiya ce ma'ana lafiyayyar mace ne ba mazinaciya ba to idan ta cika waɗannan sharuɗan guda biyu idan mumina ce ma'ana musulma to ya halatta ka aure ta sai wannan ya nuna kenan ashe baya halatta mutum ya auri mazinaciya madamar ya san mazinaciya ce haka kuma baya halatta mace ta auri mazinacin mutum madamar ta san mazinaci ne domin Allah ya ce wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablik katangaggun mata daga cikin mu'minai da kuma katangaggun mata daga cikin waɗanda aka bawa littafi kafin saboda haka bai halatta mace ta auri mutum ba in dai tana da tabbaci da yaqinin wannan mutumin mazinaci ne bai halatta ta aure shi ba haka bai halatta namiji ya auri mata wacce take mazinaciya ba matukar ya tabbatar da cewa ainihin wato abin nan mazinaciya ce bai halatta ya aure ta to sai malamin suka ce wannan shine abin da ake nufi guda biyu wato ya zamanto matan nan katangaggiya ce kuma yantatta ce ba baiwa ba haka ya zamanto wannan namijin katangagge ne daga zina sannan kuma wato ainihin wato yantacce ne ba ainihin wato bawa ba to sai ubangiji subhanahu wataala yace minal ladina utul kitaba idza ataytumuhunna ujurahunna kalmar ujur ana nufin al-ajru wanda kuma al-ajru ɗaya ne daga cikin sunayen sadaki a cikin al-Qur'ani wani lokaci Allah yana kiransa mahar ko kuma Allah madaukakin sarki ya kira shi ainihin wato abin nan infar ya kira shi wata dukiya mai yawa ko dai wani a makabancin haka to wani lokaci kuma sai Allah ya kira shi ajr ujurahunna wato ladan su kai ka ce kamar biyan su aka yi dangane da halatta al'auran su da za a yi saboda haka wannan suna ne daga cikin sunayen sadaki da Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin alqur'ani mai girma cewa idan kun ba su sadakin su sai ku aure su to sai malamai suka ce yanzu wannan kenan sai ya nuna halaccin auren matar da take ahlul kitabi ba yahudiya ko kuma kirista ya halatta mutum ya aure ta to amma abinda malamai suke cewa wannan fa ana magana halacci ne ba ana nufin afdaliyya ba wato idan an zo ana magana ana cewa tsakanin mutum ya auri matar da take kirista da kuma ya auri matar da take mumina musulma menene yafi masa menene yafi me yafi dacewa sai a ce auren musulma mumina shine abin da yafi dacewa amma a fannin halacci ya halatta duk mutumin da ya auri kirista ko ya auri ba yahudiya ba za ka ce masa ya saba wa Allah ko ya saba wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba, domin Allah ya bada damar haka. Inda malamai suke sabani ko kuma suka yi ittifaki shine haramcin auren Kirista ga mu'mina, ma'ana musulma mace ta auri mutumin da yake Kirista, domin a laidai lokacin da namiji musulmi ya auro Kirista mace tunda shine sama da ita, to yanzu abin da ke nuna wa shine addinin Allah ne a sama da addinin da ba na Allah ba, haka ne ko ba haka ba? Amma a lokacin da Kirista ya auro musulma tunda shine sama da ita, to yanzu kamar kenan addinin da ba na Allah ba ya hau saman addinin Allah. Kun gane maganar da ke ku? So a karkashin wannan kuma Allah ya ce walan yaj'al Allahu lil kafirin 'ala al mu'minina sabila, Allah kuma ba zai taba bada dama wa kafirai akan musulmai ba, a ce yau gashi an wayi gari kafirai su ne suke da power, suke da abin nan fada a ji akan musulmi, babu wannan a cikin addinin musulunci. Da haka lokacin da mace musulma ta higa karkashin auren wani Kirista, to yanzu kamar musulunci yayi kasa kiristancin yayi sama, wanda kuma Allah ya ce haka ba ta taba yiwa ba a cikin al'amarinsa. Jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku? Amma halacci ya halatta mutum musulmi ya auro wato ainihin wato wata take Kirista. Sannan malamai suka sai har ilau halaccin shi ma ana ba da hini idan an kalli shi mutumin wane ne shi. Mutum ne yazo ya ce maka malam na samu wata Kirista, mun fahimci juna, zan aure ta. To abinda zaka tambaya ko zaka bincika a kansa, shin mutum ne wanda ya san addinin shi, kuma yake kula da addinin shi, ya iya karatun Qur'ani, ya ma san wasu fassarori na ayoyi, ya san hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yana fahimtar fassarar su, yana da kishin addinin sa da kokari wajen kula da dokokin musulunci, eh to wannan babu laifi a bashi halaccin auren wacce ba musulma ba, saboda wannan da wahala ta jahiya koma menene ya koma Kirista, saboda mutumin kirki ne ko mutum ne mai riko da addini. Amma mutum ne yazo ya tambaye ka yace malam ina so zan aure wata Kirista, mun daidaita mun fahimci juna, abinda zaka bincika ka gane wani irin mutum ne shi, wani gauraka ne hakan nan, wani sakoti ma kiballo jakuna ne ko ba haka ba, wani solobiyo ne, wani tumuski ne geran buta, gashi nan wani hakan nan la mahallalahu min al-i'rab, bai sallahum ba balle bihim, bai iya karatun Qur'ani ba, bai san fassarar sa ba, ba abin da ya dame shi da harkokin addinin Allah, duk wata harka ta addini ba ruwansa da ita, bai ma san shi ba, to wannan sai a ce masa bai halatta ka aure ta ba. Me ye dalili? Saboda shi kuma wannan abu ne mai sauki ta jahi zuwa ga menene, zuwa ga addinin ta, haka ne ko ba haka ba? Kuma wallahi idan kun kalli irin auratan da ke faruwa tsakanin waɗanda suke musulmi da wanda ba musulmi ba, kusan abin da yake faruwa kenan a halin yanzu, haka ne ko ba haka ba? Galibi abin da ke faruwa kenan. Akalla zaka ga cewa idan ma shi bata ja shi ba, to duk ƴaƴan da za su haifa gabaki ɗaya sai ta ja su, haka ne? To kaga an yi ba a yi ba, wai an raka bako ya dawo, ma'ana bai yi ba kenan a ce ta ainihin wato auri ko ya auri Kirista, kuma daga ƙarshe ta zama sanadiyar Kiristan cewar ƴaƴansa gabaki ɗaya, babu ci gaba a nan, ci baya ne a nan. Amma idan da misali za a samu auren ya zama shi zai jawo ta ta shigo addinin Allah, ya jawo ƴaƴan su shigo addinin Allah, to ai wannan ci gaba ne, ka auri wacce ba musulma ba daga ƙarshe ta ne, ka musulunta, kun haifi ƴaƴa sun zama musulmai, ai kaga ka dawo addini ci gaba, haka ne ko ba haka ba? Amma duk auren da zai zama na tsakanin Kirista da wanda yake musulmi, kuma ya zama daga ƙarshe za a yi ridda a bar addinin musulunci, to lalle wannan auren matsala ce ta tare da shi, matsala ce ta tare da shi, matsala ce ta tare da shi. Wannan shine abin da malamai suka tabbatar. To sannan bayan wannan ko mu saki duba ayar a karo na gaba, da Ubangiji madaukakin sarki ya ce wato ya halatta musulmi ya auri Kirista ko ya auri mace Kirista ko wani makamancin haka, suka ce shin idan misali an halatta wannan, to mu kalli kuma tsakanin musulmi ya sa matar da ya aura Kirista ta zama musulma, tsakanin kuma musulmi ya auri Kirista ta sa shi ya zama Kirista, shin wanne ne ya fi faruwa ko kuma ya fi faru a tarihi? To malamai suka ce duka guda biyun ya faru, akwai mata musulma da ta jawo wanda ba musulmi ba ya musulunta a dalilin aurenta, akwai kuma mata kirista da ta jawo wanda yake musulmi ya ridda a dalilin ta wannan kan ba ai ko a cikin rayuwar mu zamana da misalai da yawa wata kila da za a ba wasu dama su miƙe a ran da za su yi jawabin abin da ya faru a unguwannin su haka ne ko ba haka ba to amma dai suka ce inda yafi faruwa shine idan kafin ai auren ne to yawanci mace takan yadda ta musulunta dan ta auri mutum amma idan bayan an yi ne yawanci takan kauce wa musulunta bayan ta ya aure ta sai dai kalilan daga ciki a tarihi mun samu mata daga cikin matan zamanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ake kiran ta Ummu Sulaimi matar Abu Talha ya gamu da ita yace yana son ta zai aure ta sai tace ma mithluka yuraddu ai ba kamar kai ne zaka ce kana son mutum kuma yace baya son ka ba walakin nakam ru'un kafir sai dai kai mutum ne kafiri ko babu yadda za a yi ni a matsayina na mace in zo karkashin ka a matsayin ka na Kirista ko a matsayin ka na wanda ba musulmi ba sai yace a'a kai dai ki bar tsakanin ki da Allah ko dai kin ga bani da kuɗi ne kin ga bani da ƴan farare bani da na Abuja yasa kika ce ba kiya so na tace a'a wallahi tallahi in ka yarda ma to kalmar shahada ka ta zama sadaki da ni ba ruwana da kuɗin ka yace da gaske kike tace kwarai da gaske yace to ya za a yi tace mu ga mu a gurin manzon Allah shikenan kuwa suka tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana hango Abu Talha sai yace hakum Abu Talha ga Abu Talha nan yana zuwa wa bi wajhihi wa wajhuhu yatala'ala bil islam fuskarsa tana haske da yalkin addinin musulunci au kama qala rasul sallallahu alaihi wasallama Abu Talha ko yana zuwa yace ga abinda muka yi da Ummu Sulaimi manzon Allah ya tambaye ta haka akai tace kwarai da gaske shikenan ya lakanta mata masa kalmar shahada yace kuma kama hannun abarka ku yi gaba shikenan an ka zama matar shi dama abin da ta faɗa kenan yana yin kalmar shahada shikenan kun ga wannan sune masu aure da manufa aure da manufa ta addini aure da manufa ta rayuwa ba aure na neman duniya da kuma yadda za a tara duniya ba kuma wannan auren da ke Allah ya sa masa albarka saboda akan addinin Allah ne sadakin sa malamai suka ce gwarazan musulunci da aka samu a tsakan waɗannan bayin Allah guda biyu Allah ne kadai ya san adadin su suka ce hatta Imam Malik Imam Darul Hijra jikokin ummu jikan ummu Sulaimin ne da kuma Abu Talha ina fata an fahimci magana saboda me saboda albarkar da Allah madaukakin sarki yayi wa auren ashe kenan mace musulma abin da ya kamata ta maida hankali kuma iyaye abin da ya kamata su dinga mai da hankali shine su dinga kallon wa meye tarbiyyar mutum meye addinin sa wani irin nutsuwa wani irin hankali wani irin kamewa yake da shi wanda wannan ya zama shine ma'auni na bashi mata ba wai ma'aunin abin da ya shafi duniya ba domin ita wannan duniyar da kuke gani Allah madaukakin sarki bai yi alƙawari zai ba wa kowa ita ba kuma ba yi alƙawari idan ya bayar din kuma za ta dawoma ba nawa ne muka gani cikin masu kuɗin da suna da kuɗi daga ƙarshe suka talauce kuma nawa ne muka gani cikin talakawan da daga ƙarshe sun yi kuɗi haka ne ko ba haka ba saboda haka rayuwar ba ta lazumci cewa dole zaka dawoma a halin da kake ciki ba saboda haka kowa ya duba menene tarbiyya menene addini menene musulunci menene tsari to sai ya zamto wannan shi yafi ba wa muhimmanci sama da me sama da ainihin wato wani abu na duniya yasa annabi sallallahu alaihi wasallama akan mata annabi yace idan za a yi aure a wajen abocin addini tunkahul mar'atu li arba'i ya kawo halaye guda hudu daga ciki yace mutum zai yi aure ya auri abocin addini sannan a bangaren maza ma annabi bai bar su ba yace ata idza atakum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir in wanda yazo muku kun fahimci addinin sa da tarbiyyar sa da nutsuwar sa wallahi ko ba shi da abun duniya ku dauki mata ku bashi yace domin idan ba ku yi haka ba barna da bala'i zai dinga faruwa a doran kasa yau abin da yake faruwa kenan da ya zaman cewa an gina zamantakewa da rayuwa a bisa tsari na duniya sai Allah ya zara albarka a cikin aurenraki da yawa sai ka ga mace a cikin jin daɗi da walwala a cikin kayan alatu da kayan abinci kala-kala da kuma gida mai kyau mai tsari amma kuma tana cikin bala'i da masifa da tashin hankali me dalili saboda ta fifita duniya ba ta fifita lahira ba sai Allah ya bar ta duniyar kuma ya cire albarka a cikin duniyar sai zamanto tana cikin bala'i da tashin hankali saboda haka dai da Allah madaukakin sarki ya halatta mana auren ahlul kitab to ga yadda bayani da kuma yadda ainihin wato tsare-tsare ne yace idza ataytumuhunna ujurahunna idan kun ba su ainihin wato sadakin su muhsinina kuna katangaggu kuma wannan kenan sai nuna wato at-tayyibatu lit-tayyibin kenan wato mazaje wanda suke mutanen kirki to su auri mata mutanen kirki al-khabisatu kuma lil-khabithi wanda kuma suke mutanen banza to su ma su auri mata mutanen banza yasa yace az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa harrima dhalika ala al-mu'minin mazinaci baya aure face mazinaci a yar uwarsa ma'ana lokacin da duk zai sadu da wannan mazinaciyar to ita ma mazinaciya sunanta haka shi ma ita ma ba ta saduwa da wannan mazinacin face sunan sa shi ma mazinaci an haramta haka akan mu'mini saboda haka wannan shine ubangiji subhanahu wata'ala yace musafihira ko gaira musafihina wala mutakhidhi akhdan wato kuna masu ainihin wato ba kuna masu zina ba ba kun masu kwandaduro a cikin ainihin wato al'amarin mata ba ku duba ku ga yadda wasu suka mai da matan waɗanda ba musulmi ba a matsayin daduran su ko kuma ka ga mace manan mutumin da ba musulmi ba ya zamanto shine daduranta abin abin takeici mutumin da baya kalmar shahada kuma wallahi a wani lokaci ma matar aure ce shegantakar da take faruwa a cikin kasan nan wallahi ita kadai ta kai Allah ya rugunsuma mu cikin bala'i ya hana mu zaman lafiya kwanan nan na saurari wani case wanda wata mata ta zo ta tana mun kukan mijinta ya sake ta kuma yana so ya maida ita amma ba ta son komawa da muka zauna muna tattaunawa da ita da kannanta da yayunta suka zo da muka zauna muna tattaunawa wallahi 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 ban taba jin abun bakin ciki da abun tashin hankali irin na wannan ranar ba saboda abu ne wanda ya wuce jalof ya wuce takwakiya ya wuce macukulatu duk wata kazanta wato ta hadu a cikin wannan abun da ya faru wallahi tana fada min tana cewa mijinta babu matar da baya mu'amala da ita yana mu'amala da ƴan mata yana da mu'amala da zawarawa yana mu'amala da matan arna yana mu'amala da matan musulmi yana mu'amala da mace budurwa marasa aure yana kuma mu'amala da matar aure tace ita da idonta sau biyu tana kama shi da mace a cikin gidanta ta fita aiki ta dawo nan ta zo ta samu kofar ta abu arfe ta yi iyakacin yi ya bude kofa yake bude a he suna tare da wata ne daga karshe dai yaga ba za ta bar kofar dakin ba ya bude dakin ta shiga ta same shi da shi da wannan mata kuma wani abin takeici da abin mamaki da wani abin da ya daure min kai na kasa gane me ya faru wai har matar da ta samu a cikin dakin tana tambaye shi wai wannan wace ce wai wannan wace ce malam abin ka dauki sanda ka daki mutum billahi allazi la ilaha illa huwa in banda ma rahin kishi irin naku da tsabar tambada da lalata yanzu wai mace ne saboda didda kishin da mace take da shi wai yanzu har lalacewar mata ta kai wai mace ta zo ta samu wata a cikin gidanta wai wannan matar ta dinga tambayar mijin tana cewa wai wannan wace ce ai idan ni ne ko in ce in ni ce da Allah mai da ni ce din wallahi din na gaura miki mari zaki san ni wace ce Allah wai tana tambaya wai wannan wace ce tana ban labari wallahi zuciya ta kamanta fasa kirjina ta fito saboda tsabar bakin ciki da tashin hankali wannan wata irin lalacewa ne muka kai a wannan zamanin wannan irin tambada ne muka kai a wannan zamanin da irin wannan dan waken da wannan jalof din ke faruwa a cikin mu matar banza wai bunsunin tsafi ya kashe ragon layya wai matar banza tana nema tafi matar aure daraja a gurin miji wai tana tambaye ta wai wannan wai tana tambaye sa wai wannan wace ce tace abu na biyu da ya faru abu na biyu da ya faru tace tana gida ta dawo daga aiki sai gashi da shi da abokinsa da wata mata matar tana da ciki sun shigo gidan tace wallahi ta dauka watar matar abokin shi ne tace ah ta bar su a falo taje tana shirya musu abinci sai ta ji mijin yana yi wa shi wannan abokin tsawa yana cewa habawa ne me yasa kake taba matar da ba taka ba yana kai hannu yana kama ta ita kuma tana zillewa a jikin sa tana cewa ka daina taba ni shi kuma yana masa wai yana masa kashedi yana cewa habawa ne matar da ba taka ba kana kai hannu zuwa gare ta a cikin gidanki shine ta fito take tambayar sa take cewa ya nace kana magana da wani kamar wannan matar da ta shigo ba matar aini na dauka matar sa ne yace a ba matar shi bane tace matar waye yace wannan ba naki bane ba ruwanki jama'a wannan fa shine abin da ke faruwa a cikin gidajen mu fa gidajen musulmi ana irin wannan abu musulmi to shine a lokacin tai masa sai ta ce amma wallahi wani ku ji tsoron Allah daga kai har abokinka ku dauko mata ba matar ku ba mata da ciki ku shigo da ita gida kuna wasan banza da ita wai a hakan wai mai ita yi imani wai tana musu nasiha ya nuna mata cewa a shi bai santa ba shine ya santa abokin sa ne ya dauko ta kaza 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 suka yi magana suka tashi suka fita tace to wata rana sai ta dauki wayar sa sai tana sauraron wasu abubuwa na audios hakan nan tana cikin sauraro kawai sai ta ji wannan matar da suka zo gidanta da wannan abokin nasa yana tambaye ta yana cewa wai ina kika tafi ne tana cewa a'a baka san na koma gida gari kaza ba bazan faɗi sunan garin ba saboda bana so a gane waye na tafi gari kaza na haihu ina wanka baka da labari ne wani bai gaya maka ba sai yace a'a bai gaya mun ba sai yace to maza maza ki gama wankan nan ki dawo mun sake dirka miki wani ciki wallahi tallahi wallahi tallahi wannan magana da nake gaya muku true life story wannan ni aka kawo wa case din har gidana ake tattauna wannan magana abinda kadai ya fado min hankali na ya tashi nace Allah sarki mijin wannan mata miskini wala Allah wannan cikin ma da taje ta haife masa ya tura ta gidan wanka wala Allah ba cikin sa bane cikin karti ne wasu suna tawa daka da matar shi bai sani ba Allah ya isan sa wallahi wala duk wanda aka yi wannan cin zarafin da cin mutuncin da matar shi wallahi wallahi Allah ba zai bari ba Allah ba zai bari ba wai yana faɗa mata cewa ki gama wankan maza ki dawo in sake dirma miki wani cikin wannan da kunnanta ta ji yana faɗa wa matar ku ji tsoron Allah akwai munafikai daga cikin mata waɗanda babu Allah a zuciyarsu akwai mutanen banza cikin mata da ƴan mata da zawarawa wanda suke shegantaka to yanzu kuna ji dokoki ne Allah ke karanta mana dangane da yadda ma za mu auri matan tukunna Allah yana cewa muhsini muhsini ne ghaira musafihina ku zamanto ka tangaggu Allah yana faɗin kalar matan da za a aura cewa wal muhsanatu minal mu'minina minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum ka tangaggun mata tsararru daga cikin muminai muminan kansu sai kin tace sai an tace haka namijin sai an tace saboda kada ma a ce Allah yayi zalunci da ya gama magana akan katangaggun mata da yazo kan mazan sai yace muhsinina kuma ku zama katangaggu ghaira musafihin ba mazanata ba wala muttakhidi akhdan kuma ba kuna rikan mata a matsayin daduro ba saboda haka wallahi kowa ya higa taitayin sa wannan rayuwar da muke ciki da wannan badakalar da muka sa kanmu a ciki ta zina ta zina ce da luwadi da madugo yanzu yau an wayi gari mata suna neman mata ƴan uwansu shegantaka iri iri matan aure suna neman kannan mazajen su kwanakin baya wasu yara suka buga min waya mutum ne ya dauko kanin sa ya ajiye shi a cikin gidan shi a gidan sa yake cin abinci a gidansa yake sha a gidansa yake sutura duk idan ba shi da lafiya shi zai kai shi asibiti kaninsa ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya yana gidan shi wata rana yayin ya fita kasuwa yana so ya bawa matar sako ya dinga kiran wayarta ya dinga kiran wayarta bata ɗaga ba ya dinga kiran wayarta bata ɗaga ba karhe sai yaga tunda sakon ya zama dole sai ya fada sai ya kawo mashin ya taho gida ashe tana dakin kaninsa uwar su daya uban su daya yana shigowa ya bankado daki abin nan kofar gida ya shiga yana shiga da suka ji alamun motsin sa sai ga ta ta fito da gudu daga ita sai zani a daure a kirjinta ba komai a jikinta daga dakin kanin shi daga dakin kanin shi shine a lokacin rikici ya kaure a cikin gidan akan cewa ta fita ta bar gidan ya rabu da ita shine suka buga mun waya suke neman fatawa suka buga mun waya suke neman fatawa wallahi tallahi wannan true life story abinda ke faruwa da mu kenan ba kwa sanin rikici da yawa idan kai ka zama nitsatse kamanni ba ka sanin cewa ana tabargazawa Allah ana ainihin wato takwaki yawa ubangiji Allah kuma ba zai bar waɗannan abubuwan ba saboda cin amanar yayi yawa Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka ubangiji subhanahu wata'ala yace wala mutakhidhi akhdan ba kuna rikan mata a matsayin daduro ba Allah yace wa man yakfuru bil imani wanda ya kafirce wa imani faqad habita amaluhu haqiqa aikin sa ya rushe wa huwa fil akhirati minal khasirin a cikin lahira kuma yana cikin masu asara wanda suka yi asara duniya da lahira malamai suka ce cewa da Allah yayi wa man yakfuru bil iman wanda ya kafirce wa imani faqad habita amaluhu aikin sa ya rushe suka ce wannan ya nuna ashe ridda tana rusa aiki gaba daya idan mutun yayi ridda daga yau to idan da yayi aikin hajji aikin hajjin ya baci da zai dawo musulunci to sai ya sake sabon aikin hajji ina fata an fahimci magana sai ya sake salloli sai ya sake azumi sai ya sake kaza sai ya sake kaza wannan shine fatawar Imam Malik da wasu daga cikin malamai hujjar su kuma shine wa man yarta wa man yakfur bil imani wanda ya kafirce wa imani faqad habita amaluhu aikin sa ya rushe amma wasu malamai daga cikin su akwai Imam Shafi'i suka ce a wannan ba zai rusa masa aiki ba sai idan ya mutu akan wannan riddar da yayi bai dawo musulunci ba dan haka daga mutun yayi ridda aikin hajjin sa zakkarsa sadakarsa kyautarsa sallarsa biyayyar iyayensa za a faka masa shi a gefe a jira shi shin zai mutu akan wannan riddar ko kuma zai dawo addinin musulunci idan ya mutu akan wannan riddar to shikenan wannan abu ya tabbata gare shi an rusa aikin sa amma idan ya dawo musulunci to za a dauko wannan aikin nasa na alheri da yayi na musulunci a sake jona masa ya ci gaba wannan shine abinda Imam Shafi'i yace aka ce meye dalili yace ga aya a cikin suratul baqara Allah yace wa man yartadin minkum an dinihi fayamut kaga sai Allah ya kawo sharadin fayamut wanda ya ridda daga cikin ku akan addinin sa kuma daga karshe ya mutu wa huwa kafirun yana kafiri fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wannan aikin sa sun rushe a lahira ainihin wato a duniya da lahira fa ulaika ashabun nari hum fiha khaliduna wannan sunan yan wuta dalli za su dawama a cikin ta sai Imam Malik yace a da wasu daga cikin malamai suka ce abubuwa ne guda biyu anan a lura kuma kowanne da sakamakon sa a cikin ayar yace wa man yartajid minkum an dinihi wannan daban fayamut wa huwa kafirun wannan ma daban yace sai ya zama sakamakon wa man yartajid minkum an dinihi fa ulaika habitat a'maluhum fayamut wa huwa kafirun sai zama fa ulaika ashabun nari hum fiha khaliduna abinda Imam Malik yace kenan to amma maganar gaskiya kamar yadda malamai suka faɗa kuma kamar yadda hi Mustafa al-Adawi ya rero maganar a cikin wannan littafi maganar gaskiya ita ce idan mutun yayi ridda to za a jira shi ne idan ya mutu akan riddar to shikenan aikin sa ya rushe amma idan da zai Allah zai taimake shi ya dawo ko ta dawo to aikin sa gaba ɗaya ko aikin ta gaba ɗaya da tayi za a sake dauko su a jona mata ta gaba da rayuwarta ta musulunci an gane magana da kyau ko shine ma'amanar wa man yakfuru bil imani wanda ya kafirce wa imani faqad habita amaluhu haqiqa aikin sa ya rushe amma in ya mutu akan haka wa huwa fil akhirati minal khasirin a ranar tashin alkiyama kuma yana daga cikin wanda suka yi asara dan uwa iya wannan aya zamu iya fassarawa a yau insha Allah ta'ala lokaci ya zamu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wannan muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hada kuma inda na billahi tawfiki wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.